sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. A wasu da ke tare da Zara'u Fage muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Litinin 17 ga watan Yuli shekarar 2023. A babban rahotanni za a ji cewa jami'an tsaro na DSS sun kame wasu mutane da ake tuhumar barayin daji ne, jin kaɗan da dawowarsu daga ƙasa mai tsarki wajen aikin hajjin bana. Hukumomin Nijar sun gargaɗi ƙasar Algeria da ta daina tura 'yan gudun hijirar Siriya zuwa ƙasar. Kamar kowane daren Litinin, yau mata na malumfashi na nan tafi da rahoto na musamman. Muna kuma tafi da labarin wasanni da Murtala San Inna. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. To amma da farko ga Zara'u Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin, jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry yana tattaunawa da takwaransa na China a birnin Beijing, a daidai lokacin da Amurka ke kokarin maido da hurdar da ke tsakaninta da China, wadda ta tabarbare sakamakon takaddamar kasuwanci da Taiwan da matsalolin da suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma ikrarin mallakar wasu yankuna da China take yi. Kamfanin dillancin labarai na Jinhua na China ya bayyana cewa Kerry na ganawa da Ji Jinhua a karon farko domin tattaunawa mai zurfi ta ido da ido da ta shafi sauyin yanayi tsakanin wakilan kasashen biyu waɗanda suke fama da matsalar gurɓacewar yanayi a duniya. China ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa samar da makamashin kwal da kuma amfani da shi a duniya, kuma ta ci gaba da kafa sabbin kamfanoni, yayin da a lokaci guda kuma ta ci gaba da yin kere-kere masu amfani da hasken rana da iska. China ta yi alƙawarin kawar da hayaƙin carbon dioxide nan da shekarar 2030, inda take buƙatar ganin bayansa baki ɗaya a shekarar 2060. Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai sun buƙaci China da ta ƙara himma wajen rage yawan makamashin. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su a kan dakarunta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa hakan ne ta wani gidan talabijin ɗin Rasha a jiya Lahadi. Ukraine ta yi alƙawarin yin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin nata, an dai haramta amfani da ƙananan bama-baman a ƙasashe sama da 100. A yau Litinin, Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda, wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa uku na Ukraine a tekun Black Sea. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya sun kulla yarjejeniyar samar da hatsi bayan matsalar ƙarancin abinci a duniya, suna neman a sauƙaƙa fitar da kayayyakin waɗanda yaƙin da Rasha take yi da Ukraine ya hana. Gabannin ƙarewar yarjejeniyar a yau Litinin, Rasha ta ce bata amfana daga yarjejeniyar ba. Yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai ya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci, ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara, a cewar wani rahoton Reuters. Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya faɗa a yau Litinin cewa jinkirin da ake samu na shuka amfanin gona yana da nasaba da rashin samun wani lamuni daga bankuna da kuma tsadar kayayyaki kamar taki da man fetur. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattauna da mutane fiye da 10 da suka haɗa da manoma da masana da ma'aikata. Manoman sun kuma ce Sudan na fuskantar matsalar yunwa duk da wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, wanda ya ce lokaci ya yi da za a iya yin wannan hasashen. Har yanzu dai kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban hafsan sojojin Pakistan General Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsan hafsoshin sojin Iran General Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna ciki har da fadada hurdar da ke tsakanin kasashen biyu. Dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami ne saboda Iran ta sha fuskantar hare-hare daga mayakan sa-kai na Pakistan. Wata sanarwa ta ce kasashen biyu sun sha alwashin kawar da barazanar ta'addanci a yankunan kan iyakokinsu ta hanyar musayar bayanan sirri da kuma daukan kwararren matakai kan hanyoyin sadarwa yan ta'adda da kuma lalubo hanyoyin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro. A yau Litinin shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk Yeol ya ziyarci wasu yankuna da ruwan sama mai karfin gaske ya shafa. Yoon ya gana da mazauna garin Yeochon da ke lardin Gwansan ta arewa yankin da zaftarewa kasa ta afkama inda mutane 19 suka mutu sannan 8 suka bace ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnati za ta gyara kauyen da ya lalace. Da safiyar yau Litinin ya kira wani taron tunkarar bala'o'i ya kuma yi kira da ayi duk mai yiwuwa don ganin an ceto dukkan sauran waɗanda suka rage ya kuma sha alwashin tallafa waɗanda abin ya shafa yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa akalla 40. Yan ya ce ambaliyar ruwa ta samo asali ne sakamakon sauyin yanayi kuma dole ne Koriya ta Kudu ta koyi yadda za a magance waɗannan matsala.
Sarau Fagi aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu inda za mu faro daga jihar Sokoto a Najeriya. Inda jami'an tsaro na DSS suka yi ram da wasu mutane da ake zargin ɗan ta'adda ne jim kaɗan da dawowarsu daga gida wato dawowarsu gida daga ƙasar Saudiya bayan kammala aikin hajjin bana. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da cikakken rahoton kamar yadda za ku ji.
Da jimawa ne jama'ar da ke zaune a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya ke furta cewa marayan da ke haddabar yankunansu an san inda suke zaune kawai ba a tashi yaƙar su bane. Shine yadda jami'an tsaro suka yi dramikiya a filin jirgin sama sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto suka kama wasu mutane da ake tumar barayi ne bayan sun dawo daga aikin hajji. Na zanta da wani jami'an tsaro da ke aiki a filin jirgin sama sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto wanda baya da iznin magana a hukumanci amma da ya shaida min cewa a gaban idanunsa lokacin yana kan aiki na tarban alhazai daga jihar Zamfara. Jami'an tsaro na DSS sun zo da jerin sunayen mutane kuma duk sun kama mutanen da sunan suke jikin takardar. A cewar jami'in cikin jirgin farko na alhazan jihar Zamfara an kama mutane 11, a jirgi na biyu kuma an kama mutane 10 kuma dukkaninsu maza ne. Haka ma wani rahoto da jaridar Premium Times ta wallafa ya rawaito cewa an kama wasu alhazai bayan dawowarsu daga Makka lokacin da suka sauka a filin jirgin sama sarkin musulmi Abubakar na uku da ke Sokoto. A cewar jaridar wuran da aka kama sun fito ne daga kananan hukumomin tsafi Zurmi, Bangudu da Shinkafi duk a jihar Zamfara. To koya ya masana tsaro ke kallon irin wannan lamarin? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya.
Kada ka manta cewar mutane ne su kamar kowa ya suke tambayin da zaka yi wa kanka kafin wannan da kai min shine ina suke samun ruwan sha, ina suke samun abinci, shin ba su rashin lafiya ne an kuma suna yi ya suke suna zuwa asibiti, sannan abubuwa na more rayuwa da ake bukata na sutura yake dinka musu kaya koko da sutura ɗaya suke yawa cikin daji duk tsawancin da aka fara wannan hidimar zuwa yanzu. Sannan tambaya ta gaba makaman nan shiga suke ta gurin iska koko kai musu ake yi ya aka yi kuma waɗanda suke kama suna kaiwa gurin su su ajiye su wata da watanni suke dafa abinci suna basu. So aka duba da waɗannan tambayoyi da kuma amsoshin da tambayoyin za su iya bamu kenan babu mamaki idan bandits ko wakilin shi ko yaren shi ya biya kuɗin aikin hajji ya tafi aikin hajji.
Masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa akwai darasi da ya kamata a lura da shi a cikin wannan batun.
Ba cin hanci da rashawa shi yayi ka tutu cikin al'umma sai zan kowanne irin aiki mutane ke yi da na tsaro da waɗanda ba na tsaro ba wannan abin yayi illa yayi lahani ga rayuwarmu amma tun da yanzu an ka fara aiki da dukkan alamu yan an bi haka al'amarin zai fare mu da sauki tun da gashi ta ma hankali amma ina tabbatar ma ai da ma an san da su an san su an san sana'a su ba yau ba babban matsala inda ake ta fama da ita wanda muke ta kokari a ga cewa abin yayi dama mutane ne ake kamawa a gabatar da su kuma daga baya kaji an ce maka an sake su sai kaji an ce an koma kamuwa kuma an koma kamuwa da su ciki
lamarin rashin tsaro dai ya jima yana cewa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya inda suke ta kokawa akan mahukunta su ƙara ƙaimi wajen magance matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda hukumomi a Niger suka gargadi kasar Algeria da ta daina dingigo mata ƴan gudun hijiran Syria zuwa kasar ta Niger kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Hamid Mahmud
gargadin na zuwa ne bayan da kasar Algeria ta tsoke yar wasu ƴan gudun hijirar kasashen Asia irin su Bangladesh Pakistan Syria da sauransu maimakon kasashen Afirka musamman ma Afirka ta yamma a yayin wata ziyarar kwanaki uku ce da shugaban kare haƙoƙin bil'adama na kasar Niger ya kai a sansanin karbar ƴan gudun hijira dake iyakar Niger da Algeria a jihar Agadez domin ganewa idanuwansa halin da suke ciki inda ya kalubalanci kasar Algeria akan ta daina turo ma kasar Niger ƴan gudun hijira yankin Asia Mati Alhaji sa shine shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Niger
madancan an ce Mali ne Guinea ne Senegalai ne Ivoirien ne su cikin Syria suke to wanda yake na dan siri wanda yake dan Bangladesh wanda yake dan Afghanistan ko ko wanda yake Iranian to shi ko fa wani dalili zai sa a ce an dauko shi an kawo shi shi yasa muka ce duka fuskar ɗin wannan abubuwa tunda daga ƙasa Algeria suke zuwa in babu wata hujja da ke gare shi wani bunnan a daina shi tunda ya take haƙƙin ɗan adam kuma mu kanmu ya ci haƙƙin mu ne na a ce azamu nuyin da ba namu bane dan su waɗannan mutane ba a ce musu ɗan Niger ne ba a ce musu ɗan Syria ne da gangan abin yake wakana
bisa ga abubuwan da suke faruwa hukumomin Niger za su ziyarci kasar Algeria domin tattauna yadda za a kullo lamarin
muna so mu wata mu kulla wata hulɗa da su mu dai da sunan hukumomi mu te mu gane su mu tattauna sai mu je mu ga matakin da za a dauka kowane ga gwamnatin shi in ya so a daidaita wannan al'amarin sai za a yi tattauna da su hukumomi na su cikin Algeria don ku daga nan ne za mu gane menene ya sa suke wani in babu wata hujja da ke gare shi tambaye su wani bunnan a daina shi a samu yadda za a yi a ciwo kan alamar
ƙungiyoyin fararen fulla sun sha kiraye-kiraye ga hukumomin Nijar da su yi ma ƙasar Algeria burki akan yadda kusan ba a wuce wata guda ba tare da ƙasar ta koro su ƴan gudun hijira ko ma bakin haure zuwa Nijar ba Abdurrahman Biyanu ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez
mun ji daɗin wannan maganganu saboda duk gaskiya authorities suna tare da gaskiya sun ma kwatanta adalci bisa wannan firamin ya kamata kamar a san yadda za a yi wagga haraka ba a samu a magance wannan gaskiya al'amarin
yanzu haka dai jihar Agadez na karbar ƴan gudun hijira fiye da 2000 da suka tsere mu kasashen su saboda fama da tashe-tashen hankula Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
Gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, kungiyar kwadago ta ƙasa wato NLC ta ba da hujja ta kin amincewa da rabawa ƴan Najeriya naira biliyan 500 a matsayin hanyar samar da sauki game da cire tallafin man fetur. Kungiyar ta ce idan ana son samarwa al'ummar ƙasar sauki, to ka wajibi ne a biya ma'aikata albashin naira 300,000 kowane wata, kamar da yadda abokiyar aiki na Madina Dauda ta jiyo mana a hira da ta yi da sakataren tsare-tsare na kungiyar NLC Comrade Nasiru Kabir a tambin nan Abuja. Maganar gaskiya shine mun fada cewa in dai har da gaskiya ake yi a ba karon ma'aikaci naira 300 ai akwai hanyoyin da za su samu wannan kudade a kasar nan in dai aka kauda maganar cin hanci da rashawa da kuma ba makire da suwa shugabanni suke ba kudaden da muke da su a kasar nan sun wuce tunanin mutum in aka raba wannan kudade to sauran kuma radadin da ɗan Najeriya su ci gaba da ji shi kuma ayyaya kuma biliyan 500 a mutane kusan sama da miliyan 200 da shauran su a kasa ina maganar adalci anan wannan dan wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaje ba ma 300 ba kamata a ce 200 ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwar su da kuma da za su aiki wannan shine matsayin haddiyar kungiyar kwadugo ta adalci.
Farina Dauda ta kuma zarce ya zuwa majalisar wakilai ta kasa wace ta amincewa shugaban kasa yin amfani da wannan kuɗi naira biliyan 500 inda ta zanta da mai wakiltar tsanyawa daga jihar Kano injiniya Sani Bala wanda ya bata hujjarsu na amincewa da hakan.
Mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki to ko in an yi hakan abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi in ma hali yayi kafin wata shidan yayi inda za a kara muna sake kira ka cewa a duba a ga yanda za a sake dada wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki.
Shin ko yaya masu yin sharhi game da al'amuran yau da kullun tare da ke daddaga za su ce game da wannan al'amari? Aminu Ibrahim ya amsa mani wannan fatawar.
Da farko dai abin da nake son mutane su gane a nan shine wannan kuɗi da majalisa ta amince biliyan 500 wanda majalisa ta amince mai shugaban ƙasa ya yi amfani da su domin a samu sauƙin radadin ƙarin kuɗin mai da aka yi. Dudu ana maganan kuɗin nan fa za a ba mutane miliyan 12 ne. To in ka rarraba miliyan 12 mutane miliyan 10 cikin biliyan 500 abin da kowanne zai samu bai wuce 800 ba ko 800 da wani abu na farko kenan. Na biyu kuma mutanen miliyan 12 din nan ba su wuce kashi 5 ba na yawan al'umman Najeriya. To su sauran mutanen Najeriya su ko me gwamnati ta yi musu tanaki akwai tsoffi akwai waɗanda ba su aiki akwai waɗanda sun bar aiki. Kudin pension su ba nawa ne duka akwai wanda kudin pension su bai wuce 4000 ba ko 5000 a wata. To shi ne gwamnati ta yi masa tanadi ka gani. To yana da kyau wannan kudi da ake magana majalisa ta amince ba laifi sai gwamnati ta duba ta ga cin wace hanya ne za a yi amfani da shi al'umma kasa su amfana gabaki daya. Ga misali sai mokin gwamnati ta ce to zan sai motoci kowace local government za a kai mata motoci 10-10 ko 20-20 kuma za a ɗauki mutane a farashi mai sauki. In ana ɗauka a kasuwa zuwa wuri kaza naira 100 ne sai gwamnati ta ce to a biya naira 50. To ka ganin dukkan 'yan ƙasa kowa zai amfana da wannan kuɗi amma in ka duba 'yan ƙalilan ne yanzu ake magana da za su ci moren wannan. Sannan kuma akwai abin dubawa marasa ne.
Amma wannan kuɗin gaba ɗaya al'umman ƙasa ne su wannan da ba sa yin aiki ne za a ba su ko kuwa a ciki ne za a ebi na ma'aikata a ciki ne za a ebi ne inda za a yi kaza da kaza a cikin wannan bashin da aka ci za a karɓo na naira miliyan 500,000.
To in ban mance ba a nan ai kafin wannan gwamnatin ta zo gwamnatin da ta gabace ta karɓo bashin dala miliyan 800. Ga bankin duniya domin a tallafa wannan an ce za a yi amfani da shi ne domin a ƙara wa ma'aikatan gwamnati albashi su samu sauƙi. To kaga a fahimta ta wannan biliyan 500 din da za a raba bai kamata a ce ai da kuma ma'aikatan gwamnati a ciki ba saboda tuni gwamnatin can duk duniya an karanta an ji ministan kuɗi na lokacin kai bayani sun karɓo dala miliyan 800 domin a raba wa ma'aikatan gwamnati. So wannan biliyan 500 ya kamata a ce na sauran jama'a ne banda ma'aikatan gwamnati.
To amma ta ina ne ake ce za a kara su ma 'yan majalisa nasu albashi da kuma na sayan mota din nan?
To abubuwan guda biyu ne a nan. ɗan majalisa kafin su amince su ba shugaban kasa izini ya amfani da wannan naira biliyan 500 din su ma sai suka ce suna bukatan naira biliyan 70 a ciki su ma a rarraba musu su ma su samu saukin harkar rayuwa da ake ciki wato akalla in a ce za a raba kudin nan ga ɗan majalisu duka a ce za a raba shi kawai daidai da daidai kaga muna da ɗan majalisun tarayya su 360 muna da nadattawa su 109 kaga jimillan 459 kenan so inda za a raba musu kudin nan kowa ya samu daidai kaga kowannan su zai samu naira miliyan 149 da wani abu amma an ce da an bar da sauran ƴan Najeriya da 8,000 sannan kuma bayan sun nemi a basu wannan biliyan 70 din kuma sun nemi yanzu za a sai musu motoci na alfarma kusan na naira biliyan 40 wato kowace mota da ta tashi ba za ta gaza naira miliyan 100 kaga a takaice a wannan dan lokaci kawai gwamnati za ta kashe musu naira biliyan 110 kaga wayannan kudaden ya kamata a ce an amfani da shi ne wurin da za a tallafa ma jama'a su samu saukin rayuwa da ake fama da shi yanzu amma wasu ne ɗan kalilan su suke a cikin amfanin wannan abin sauran ƴan Najeriya ana ta yaudaran su cewa za a kawo tallafi za a kawo tallafi
to a yanayin yadda kasa take ciki a matsayin ka na ma'aikacin banki menene abu mafi a'ala
mafi a'ala shine wayannan kudade da ake magana majalisu ta amince da shi ya kamata ni a nawa shawara ya kamata a ce an raba ma mutane 8,800 ba wani ma ba zai ishe shi cafanin ranan ba 8,000 to an ba shi 8,000 wannan watan wani watan za a sake ba shi 8,000 gwamnati ba za ta iya ci gaba da daukan wannan dan sai a duba a gani abin da mutane suke amfani da shi yau da kullum na zurga-zurgansu na gudanar da rayuwarsu sai gwamnati ta zuba wayannan kudaden a ta wannan fanni kaga wannan amfanin zai wadata zai kai ga kowa da kowa ba ɗan kalilan mutane ba
tabbas cire tallafin man fetur ya shafi daukacin al'umman Najeriya manya da yara ma'aikata da talakawa da sauran waɗanda suke zaune ma ba su aikin komai a saboda haka kamata yayi kowa ya samu rabo mai tsoka ba wasu ƴan tsararo ba Sansha Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
A gaida ya sani shi abu malumfashi da wannan rahoto na musamman. Masu aro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madallah yanzu kuma lokacin ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Manar da dan kasar Sadiya Novak Djokovic ya yi wa babbar gasar tennis ta Wimbledon ta kai ƙarshe. Yayin da aka sami sabon sarki dan kasar Spain Carlos Alcaraz wanda ya yi nasarar lashe gasar ta bana. Alcaraz matashi ne shekaru 20. Ya zaburo ne a wasan karshe ta gasar da ta yi zafin gaske a jiya Lahadi inda ya doke zakaran gasar wato Djokovic da turmi 3-2 inda kuma ya sami lashe gasar karon farko a tarihi Djokovic mai shekaru 36 wanda ke rike da kambin lashe gasar karo na 4 a jere yana neman daga kofin gasar karo na 8 wanda kuma zai ba shi damar daidaitawa da tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe manyan gasannin tennis a duniya da kofunan gasanni 24 to sai dai kokarin sa na kafa tarihin ya hadu da cikas tare da jajircewa da cijewar Alcaraz wanda ya bayyana cewa koda bai lashe gasar ba mafarkin sa ya zama gaskiya to sai dai a bangaren Djokovic daga kyautar tiran da ake baiwa wanda yayi na biyu wanda yayi ta ganin ana baiwa wasu a baya yayin da shi kuma yake daga kofin gasar a cikin shekaru hudu da suka gabata babban abin bakin ciki ne lamarin da ke nan yasa har ya zubar da hawaye a fagen kwallon kafa kuma alƙaluman baya-bayanan na nuna cewa dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo a yanzu ya sha gaban abokin adawar sa Lionel Messi inda ya kasance dan wasa mafi yawan albashi a duniya kuma warsa kungiyar Al Nassr ta kasar Saudiya a watan Janairu ta baiwa Ronaldo damar samun makudan kuɗi a matsayin albashi inda ya koma darewa saman jadawalin waɗanda suka fi kowa albashi karon farko tun daga shekara ta 2017 kididdigar da kamfanin daukar nauyin wasanni na Guinness ya fitar ta bayyana cewa kuɗin da dan wasan ke murƙusawa a aljihunsa sun kai dala Amurka miliyan 136 daidai da kuɗin Najeriya sama da naira biliyan 100 kididdigar ta nuna cewa Ronaldo na samun dala miliyan 46 ne daga kwantaraginsa da kungiyar ta Al Nassr yayin da kuma yake samun sauran daga haɗin gwiwarsa da kamfanoni alƙalumman sun kuma bayyana cewa Messi dan kasar Argentina da ke sama a da a yanzu ya koma na biyu da adadin kuɗin da yake samu dala miliyan 130 yayin da dan wasan Faransa da PSG Kylian Mbappe yake na uku da kuɗi dala miliyan 100 a dai bangaren kuma kungiyar kwallon kafar Inter Miami ta kasar Amurka ta kaddamar da Lionel Messi a zaman sabon dan wasan ta kimanin masoya kungiyar 20,000 ne suka jera domin yin marhabin da Messi a harabar filin wasan kungiyar da ke birnin Miami a lokacin takaitaccen bikin a hannun tawa Messi sabon rigar wasa mai dauke da suna da kuma tsohon lambar da aka fi sanin sa da ita wato lamba 10 a wani jawabi da ya gabatar jim kadan bayan kaddamar da shi Messi mai shekaru 36 ya godewa magoya baya kan irin kaunar da suke nuna masa a duk inda ya je Messi ya kuma sami haɗewa da tsohon takwaransa da suka takale da kungiyar Barcelona Sergio Busquets wanda shi ma ya koma kungiyar ta Inter Miami kungiyar kwallon kafar Arsenal ta Ingila ta tabbatar da kai karshe a sayan dan wasan West Ham Declan Rice akan kuɗi fam miliyan 105 Arsenal din ta sami galaba ne kan kungiyoyi da dama da suka yi sha'awar sayan dan wasan ciki har da zakarun gasar Premier da na Turai wato Manchester City Rice wanda ya kwashe tsawon shekaru 9 a kungiyar West Ham ya kasance dan wasa mafi tsada da Arsenal ta taba saye a tarihi Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Washington DC
a gaida da na san inna da labarin wasanni masu haro da haka kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labaru a takaice
a yau litinin jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry yana tattaunawa da takwaransa na China a birnin Beijing a daidai lokacin da Amurka ke kokarin maido da hurdar da ke tsakaninta da China wadda ta tabarbare sakamakon takaddamar kasuwanci da Taiwan da matsalolin da suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma ikrarin mallakar wasu yankuna da China take yi Kamfanin dillancin labarai na Jinhua na China ya bayyana cewa Kerry na ganawa da Ji Jinhua a karon farko domin tattaunawa mai zurfi ta ido da ido da ta shafi sauyin yanayi tsakanin wakilan kasashen biyu waɗanda suke fama da matsalar gurɓacewar yanayi a duniya. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su a kan dakarunta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa hakan ne ta wani gidan talabijin ɗin Rasha a jiya Lahadi. Ukraine ta yi alƙawarin yin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin nata an dai haramta amfani da ƙananan bama-baman a ƙasashe sama da 100. A yau litinin Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa uku na Ukraine a tekun Black Sea.
kuma sauraro da haka muka kara karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye yanzu amalin zarawa fage da takarantun labarin duniya da Julie Lazarus da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safin ku